وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا ذا الله سبحانه وتعالى يتعلم أولا صفيا من البركة شعلان الله دي شرين دبقي جوات محرم جر المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى بدأي خدو دا ثلاثين دبيو ولي دي دا بيو جوات ليا ليا بيو بيو دقوم شاد ليا من فاشا أن لم أبكي وسامنا البركة تكون أبين دا مكي كرم سوا يكون بام يكون أي كي دا أبين دا مكجي جي لبدا كراتين رتاب منا الرشيك المكتوب أسير المنظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رام تاشيو في إن دمال ملكي من مغلا كان في ظلال النبوة والرسالة wancan darasi mun karanta abin da ya shafi dunkulalliyan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin annabci da yadda Allah madaukaki ya sa annabin sa akan fitra mai kyau halayen nagari ya zama abin yabo da ya taba aukawa cikin wani mummunan sabo batun kafin annabci kuma ya kasance yana kiyamatar abin da mutanensa suke kai. Yanzu abin da zamu ji bi iznillahi ta'ala shine abubuwan da suka fara zuwa masa dab da annabci da kuma zuwan annabci din. Malami yace fi zilalin nubuwati war risala, wato karkashin ko a cikin inuwar manzanci, annabci da kuma manzanci. Zai bayani akan abin da ya shafi rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi a kogon Hira, shine yake fi gari Hira, abubuwan da suka auku a gari Hira. Ita lamma ta qarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in, yayin da rayuwar ko shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kusanci shekara 40. Wa kanat ta'ammulatuhu al-madiyatu قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه كما تنانتنا ننسى دسك شوئي سلغاس نيسا فجن دكيس أكان ننسى دمتا ننسى واتو إلن تنا ننسى دبان إلن نمتا ننسى دبان أبن ديكي حنغوا شيني ميكو دبان دا أبن دسوسكي غني شيني ميكو ma'ana dai an sami wata irin mufasala tsakaninsa da al'ummar da yake zaune ciki, yana kiyamatar abin da suke kai. To a wannan yanayi hubbiba ilayhi al-khala, sai Allah madaukaki ya soyantar da wato fita da komawa gefe da kadaitaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin waɗannan abubuwan akwai buƙatar mu ji cewa akwai abubuwa da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ambata a matsayin abinda malaman sirra suke kira irhasatun nubuwa allati kanat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tura ma'ahu aw huwa ya'rifuha. Wasu abubuwa na alamomi da zaka iya cewa na cewa annabci fa yana dab da samun wato manzon mu sallallahu alaihi wasallam tun kafin annabci ne. Daga ciki ina jin satin da ya gabata mun faɗi wasu daga cikin irin waɗannan, ko kuma ɗaya daga ciki, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'alamu hajaran fi makka bi makkata yusallimu alayya, yace ni na san wani dutse a makka da in dai har na wuce ya nemin sallama, kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake jin wannan sallama da wannan dutse yake masa, har yayi nafsi akan cewa qabla an ub'atha kafin a aiko ni, wa inni la a'rifuhu al-ana, yace kuma ni yanzu ina sanin sa, na san dutsen a halin yanzu, har zuwa yanzu nan zan iya nuna dutsen, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yana cikin abin da malamai suka ce sunan su irhasat, irhas shine dan wani abu da mutum zai rika ji kafin wani abu babban al'amari ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin malaika jibril ya zo masa da sakon farko na iqra wanda da shi aka annabtar da shi to ya fara yin irin waɗannan abubuwa musamman sallamar dutse a ce dutse yayi masa sallama kuma shi ya ji abin daga cikin waɗannan irhasat din har yanzu akwai ar-ru'ya as-sadiqa mafarki ya zama gaske annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da zamu zo mu ji bai taba yin wani mafarki ba sai face ya ganshi kamar yadda ka tabbatar da gari zai waye to haka zai ganshi mana baya abinda ake cewa abghatu ahlam irin ta kudin mafarki din wani lokacin ka san dan adam in ya kwanta barci sai wani mafarki ya rika zuwa masa mara tsari ba a cikin wato silki iri ɗaya ba yana cikin nan sai ya ganshi a nan sai ya ga an biyo shi ya gudu ba dai a kashe shi biyar da aka makure shi sai ya farka ko to irin waɗannan abghatu ahlam sukan zo mutum mafi yawa saboda abubuwan da ya fi tunani a kai idan mutum ya canza layin tunanin sai kusanci ubangiji ya zama cewa shi ne ibada ne mai kusantar Allah ne sallolin daren nan azumi zikiri mai yawa ya zama dai alaƙarsa da Allah tana da kyau Allah yana rage masa irin waɗannan mafarke-mafarken marasa tsari ɗin za ka ga ko zai mafarki ko da bai zama gaskiya ba za ka ga dai haka wato wani nutsatsen mafarki ne ba na irin wannan firgici ɗin da kuma mutum ya ga wasu abubuwa marasa tsari ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma irin wannan ɗin ba shi idan ya yi mafarkin abu in mai aukuwa ne cewa zai auku to bai taɓa wayar gari bai gan shi ba yadda ya gan shi a mafarki haka zai zo ya gan shi a faɗake wannan alama ce ta alamun annabci da suka zo masa to abu na uku kuma shine wannan wanda muka karanta a wannan littafin yanzu shine hubbiba ilayhi al-khala kawai sai yaji ya kyamaci al'ummar da yake ciki yaji ya fi sha'awar ba abin da ke masa yake ba shi kwanciyar hankali irin yaji ya ware shi kadai ya koma wani ne ya zauna ba cikin jama'a ba to wannan shi ma wata alama ce duk wanda Allah madauki ke sanya kintsa shi domin wani sako galibi haka Allah mai dauki yake wa annabawansa sai a ware shi a fidda shi daga cikin mutanen farko sai a ba shi sakon sai kuma ya zo ya tinkare su dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madauki zai ba shi gashi ya rayu a cikin gidan fir'auna fir'aunan da yake so ya kashe wanda aka ba shi labarin cewa zai zama shi ne sababin mulkinsa sai ya zama maimakon amma dai a kashe shi sai ya zama a'a amma tsinto shi an kawo shi gidan fir'auna a nan bayan rai to amma da Allah maɗauki ya tashi ba shi annabci sai fidda shi shi ma daga garin sai da ya koma madiyan har ya zauna can har ya yi aure yana tafi shi kaɗai daga cikin iyalinsa a cikin jeji sanyi ya dame su sai ya hango wata wuta ya ce su zauna zai je wurin wutan nan to a lokacin sai aka ba shi annabci don haka Allah maɗaukaki yakan bi wasu hanyoyi ya tsara annabawansa yadda shi yake so kafin su zo su fuskanci al'ummar da aka aiko su zuwa gare su yace fa kana ya'khudhu as-sawiqa wal ma'a ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan dauki gari nukakken gari da ake kwabawa a kofura da shi ko farau farau wal ma'a da kuma ruwa wa yadhhab ila ghar hira sai tafi kogon hira fi jabal nur kogon hira kogo ne a cikin wani dutse yana nan har yanzu a makka jikin makka ana ce masa jabal nur to a jikin jabal nur akwai wannan kogon hira ala mab'adati nahwi milayn min makkata nisan tsakaninka da makka zai kai kimanin mil biyu mil mun san mil ko da yanzu an daina lissafi da mil a nan wajen da ana amfani da shi samun metric system da suke cewa komi to daga baya aka canza aka koma kilometer yawa mil biyu kusa da kilometer uku ne da ɗan kaɗan to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je wannan غار حراء سيتي وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع وني دان قرمين كوغوني ميدان دادين زما شيخا يسن فانتاشي دي لطف مي سوقي دادين زما صوانسا ذرائي هدو منين ذرائي كامون با كامون هنو هكا بكو واتو كفا كمان ذاك إيشا يو ذرائي هدو وعرضه ذراع وثلاثة أرباع ذرائي فاتن سكوما واتو ذرائي دايا دا ذرائي واتو كشي أكو تشيون هدو ذرائي دايا ma'ana dai kusai ke da zira'i biyu kaga dan kankani ne ke min amma kuma zira'i iri iri mun san zira'i a da ba iri ɗaya ne ake amfani da shi ba kamar yadda namu cin zira'i ɗaya shi ne wani na tafin hannu to akwai zira'i da suke cin mai zira'i hadid wani ƙarfe suke gwadawa da shi shi ne suke cin mai zira'i hadid da ana yawan amfani da shi a ƙasashen larabawa kafin hanyoyin gwaje-gwaje su zo su samu to irin wannan kwatancen shine zira'i hudu din da kuma fadinsa zira'i daya da kuma kashi uku cikin hudu na zira'i daya wa ma'ahu ahluhu qariban minhu tare da shi zai dauki iyalinsa wani lokaci ya zama suna tare da shi fayuqimu fihi shahr ramadan zai zauna a cikin wannan kogo wato tsawon watan ramadan daga farkon sa har ƙarshe kaga tun daga nan aka fara samun abinda mutum zai ji a zuciyarsa na kokarin ya keɓe domin ibada wanda muke ake wanda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana shi da sunan al-i'tikaf i'tikaf yut'imu man ja'ahu min al-masakin yana ciyar da wanda suka zo masa daga miskinai idan ko da an samu wani miskini ya zo wucewa to ya dauki wannan sawiqin da ya je da shi garin da kuma ruwan ya dan basu saboda dai yadda Allah madaukaki ya gina manzansa akan san alheri duk abin da yake kofar alheri shi baya rufewa kansa yana amfani da ita ya ci da dukiya ya yi ibada ya kunsanci ubangiji wa yaqdi waqtahu fil ibadati kuma yana wato kace wannan lokaci nasa yana zama a cikin wannan lokaci wajen ibada wa tafkir da kuma tunani fi ma haulahu min mashahidil kaun ne daga abin da ke kewaye da shi na abin da zaka iya gani na halittar Allah subhanahu wa ta'ala domin yana daga cikin abubuwan da Allah madaukaki ya ja hankalinmu a kan mu riƙa yi sau da yawa mutum ya riƙa kallon abin da ke kewaye da shi domin shi kansa kallon halitta yana ƙara wa mutane imani ka kalli yadda Allah ya yi sama ka kalli yadda ya yi ƙasa ka kalli wato rayuwar ɗan adam ita kanta yadda take yadda Allah ya tsara ta yadda Allah maɗauki ya gina ɗan adam ɗin me yasa Allah maɗauki ke cewa wa fi anfusikum afala tubsirun da Allah zai sa kowa daga cikinmu yana tunani akan yadda aka gina jikinsa matsalar ita ce ba mu sanya kanmu ɗin ba da halayenmu da ɗabi'unmu shi kansa ginin ka tambayi likitocin da aka yi musu aka koya musu ta hanyar tashri'i wato anatomy ake cewa su komi abinda za a tsara a nuna wa mutum bangarorin jikin mutum gaba daya ga yadda abu kaza yake aiki ga yadda abu kaza yake aiki inda babu kaza da kaza bai zama kaza ba irin waɗannan abubuwan su kansu sun ishe mu abin kula duba daji yadda Allah madaukaki ya halicci dabbobi iri iri kowanne da irin abincin da yake ci wani mai rai zai ci kuma in ba wannan mai ran ba zai rayu ba da wani irin tsari da balance inda ana rasa daya sai ga an sami matsala a cikin sauran rayuwar wani jinsin gaba daya na al'umma don haka wannan shi kansa abin lura ne da Allah madaukaki ya tashi bawa larabawa misali ai mun ga yadda yake yake cewa afala yanzuruna ila al-ibil kai fa khuliqat shi balaraban kauye da yawa aka buga masa misali da abin da ke kewaye da shi me yasa ba za su yi dubi zuwa ga laƙumi yadda aka halicce shi ba da irin halittar da Allah ya masa zai rayu a sahara kuma a sahara su suke zai iya kwana bakwai bai ci wani abu ba ko bai sha wani abu ba in kuma yi shaɗin zai daɗe bai sake nema ba saboda ne sai Allah maɗauki ya yi shi a inda dama babu abin da yawa wanda kuma yake da'iman a wurin da yake akwai abu da yawa sai ya zaɓa ba komai ma yake ci ba in ya ga wani abu sai ya wuce shi kawai ba ruwansa da shi saboda ne Allah maɗauki ya sa shi a inda yake abubuwa da yawa don haka waɗannan abubuwan ba haka kawai Allah ya yi su ba kowanne a ciki akwai karatu idan ka lura da yadda Allah maɗauki ya halitta nan shi kaɗai ya ishe ka wa'azi to mutum mai hankali ko babu wahayi zai ga cewa lallai Allah shi ya halitta nan babu wanda ya taɓa da'awa kuma ina jin duk karatun mutum ba zai iya cewa ya taɓa jin wani mutum ya yi da'awa ko wani ƙarfi ya yi da'awar cewa shi ya halitta sama shi ya halitta ƙasa shi yake zubo da ruwa ba babu wannan abu ba a taɓa yi ba kowa ka tambaya zai ce maka Allah ne da haka shi kansa wannan ya isa abin kula to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan lura da irin waɗannan abubuwa na rayuwa وفي ما وراءه من قدرة مبدئة لكم أبن لكي باينسا نوة قدرة دئيكو وليكي ندى بانتي مبدئ أبن أكا كوتا تاشي بأتبين إلن سبا شيني نفرقو كما أكا كوتا تاشي دبا داما وني يدو إيا إلن سبا فدوبا يدى مسمى كو إيا لوكسن ديكي شغاتين كو وين هرا جبل النور إنا ينا نيا زمتا نسنا زوا واندى سكسو سنا زوا زيارة su je wasu su haushi da wahala sosai wasu ma har sun ƙirƙiro wasu bid'o'i a ciki kaga kowa ya hausa ya rubuta sunansa ya sa tarihi irin mutanen Pakistan nan da India headquarter bid'a mutum ya rubuta wane dan wane ya zo ran kaza wane dan wane ya zo ran kaza to kuma sai me ba wanda yake mutum ya zo ya rubuta asali ma ba wanda ya umarce ka je ka ziyara amma saboda ganewa mutum ya ganewa idansa ya ga yadda aka yi wasu abubuwa ɗin ba laifi ba ne don ya je don ganin tarihi amma kada ya itikadin zuwa ɗin akwai wani lada da zai samu Allah bai rubuta wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ba yawa amma don ka ga tarihi ka ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa shiga ɗin ya taɓa takawa ba matsala ba zuwa mu wannan hadin duk zamana ban taɓa samun damar a ce je maka har ka fita kewayen maka je wasu wurare ɗin na irin wannan tarihin ba kamar Madina da yake dama kullum ana zaune a ciki amma wannan karan na samu wasu abokai sai da muka je Hudaybiya tare da su har cikin masallaci da daga baya aka gina shi mun san dama Umar radiyallahu anhu ya sa an kare bishiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a mutane sai masa mubaya'a karkashin sa ko lokacin da ya ga mutane sun fara kai masa ziyara ana neman a maida ita wurin bauta sai sayyidina Umar ya sa aka sare ta domin toshe kofar wato lalata tauhidi shi tauhidin nan shine ginin musulunci duk abin da zai kai ga bata shi to a lalata shi mun bincike wannan za ka shi yasa ya sa aka sare wannan bishiyar domin kada mutane su riƙa zuwa suna bauta karkashin ta in ka bar dan adam wato atifarsa mun san atifa wato yadda yanayi ke tasiri a zuciyarsa emotion da sentiment da ake faɗa wannan sai ya zama cewa shi ne wahayi a gurinsa kawai duk abin da yake tunanin ya dace sai ya aikata yanzu mafi yawan abubuwan da ake fama da su da suka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan su ai ana raba su ne da annabi kuma wannan atifa ce ba wai dalili ba kawai sai mutum ya ga cewa to ai san manzon Allah ne kaza san manzon Allah sai kawai ya aikata abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ba shi ko addini in dai kana so ka samu lada to ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai abin da kai zuciyarka ce take ganin ya dace kai kaza ba duk wanda yake dora addinin sa akan zuciyarsa take hangowa ya dace ai kaza to zai zama cewa a cikin barna yake addini ba a cikin hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutane suna irin waɗannan abubuwan da yau shi kansa akwai masallacin da aka gina daga baya a cikin wannan Hudaybiya din tana nan Hudaybiya yadda take da har yanzu mutanen suna nan duk kowa ya shiga sai ɗau biro ko wani abu sai rubuta ko kuma ya ɗau wani baƙin alli ko fenti wai da dai har abada ko ruwa aka yi da sunansa kudi irin waɗannan mutane suna wahal da kansu ba tare da dalili ba amma dan mutum ya je ya gani ba matsala ba ce har akwai wata rijiya ne wa za mu zo kanta ita ma na samu zuwa na gani wannan karan zo mu dan zai taimaka maka irin wannan ka ƙara ka saurin ka fahimci yadda akai waɗannan abubuwan kuma lokacin da ko karantarwa kake ko karatu ka rika halartuwa a zuciyarka ga a zuciyarka ga yadda wuri yake kuri ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya din ya umarci a je a samu ruwa sai aka samu rijiyar a mace ba komai a cikin ta akai babu ruwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani daga cikin sahabbai mashi yace je can kasan rijiyar ya taka mashi yana zuwa ya taka mashi nan sai ruwa ya bubbugo daga cikin rijiyar nan har sai da ya zo bakin ta sai kuma tana nan mutane suka je su sami dama su ganta yana cikin wuraren da na samu zuwa ne wannan karin to wannan irin abun in ka kalli yadda Allah madaukaki ya gina da shi wannan jabalun nur in ka kalli yadda ginin dutsen shi kansa yake kaga yadda aka sako wani dutse kai ka dauka faduwa zai amma ba zai fadu ba shi wannan ayya shi kansa ya isa kaga yadda Allah madaukaki ke da kudrar ta mubdi'a ita ce kudrar mubdi'a da yake nufi anan ka kalli komai sai kaga cewa yadda Allah ya tsara shi din nan in ba haka akai ba to kuma abun ba zai kyau ba wani ya maka kyau wani kuma ya zama wani iri kai mamakin in ka ga wani dutsen da daren da take dauka wato surar mutum ne ko surar zaki da sauransu dinga Allah madaukaki haka ya so halittarsa ta zama ba tare da nufin wani abu ba wa huwa غير مطمئن لما عليه قومه من أقاعد الشرك المهلهلة من ذا الله صلى الله عليه وسلم قالوك سنن بينزقوا دا أبين لما تنسك كي كيما نأجدوا شركة وإن بسكي وتوباس لوني توشي أبين لك مهلهل أبين لك ما توشي لا أساس له وتصوراتهم الواهية دكما تنانتنا ننسو وإن بسكي ما سلوني ولكن ليس بين يديه طريق واضح اما لوكشي شي من الله صلى الله عليه وسلم باشي ده wata hanya wato ta kusantar ubangijin wanda take kuru amma sa wahayin ta an ce je kai kaza lokacin ba zantan yi sallah bai san ma shi din yana ji a jikin sa lalle akwai wani karfi da shi ke gudanar da wannan rayuwar akwai Allah ya san Allah amma ba a ware masa wata hanya ta ibada cewa gashi abin da ake so kai ba to amma dai yana kyamar wannan hanyar da ya tashi a kanta wato yaga mutane suna kai wato ta shirka shine yake nufi da lakin laysa bayna yadayhi tariqun wahid wala manhajun muhaddad ba shi da kuma ne wani manhaji wata hanya da aka kebance ta aka ware masa ita wala tariqun qasidun yatma'innu ilayhi wa yardahu ko kuma wata hanya ne da zai iya nufarta yana nutsuwa da ita kuma ya yarda da ita babu wani wannan maganganun da malam Mubarak Kuri ya kawo ya dauko shi ne daga wani littafi shi ma rahmatan lil alamin na wani malamin shi ma da ya rubuta da kuma siratin ibn hisham wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-uzla zaben da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan kebewa din ya koma shi kadai ya ware yana rayuwa shi kadai a tarafan min tadbirillahi lahu shi ma wani gefe ne na tsarin da Allah madaukaki ya tsara masa yaji cewa kawai ya koma gefe din kamar yadda muka ambata yana cikin irhaka wali yubidahu liman yantaziruhu min al-amr al-azim kuma domin Allah madaukaki ya nesanta shi domin abin da yake sauraro yake jira ya zo masa na daga lamari babba wato na wahayi ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية بابكم مكوا قدك ونرأي إذا أكي نفن شوى يزوي تاثير أشكين لا يورد الأدب إذا ما شوى فتحولها وجهة أخرى إذا ما شوى ينتنزى تفير الأدب زوى وتفسك الدبن تو باب مكوا لا بد لهذه الروح باب مكوا قوانا ري من خلوة وعزلة بعض الوقت sai zama ta koma gefe ta ke banta ta rabu da wannan mutanen wani dan lokaci ko da kadan ne wannan dai an same shi a sunnar annaba ba lalle ya zama cewa duk kowanne mai tasiri a cikin mutane sai ya fita daga cikin su ba ba haka kar ka fahimci wannan a cikin darasi domin dangane da annabawa Allah ya tsara haka amma wanda ba annabi ba ba lalle ne dan zai gyara mutane sai ya koma bayan gari yayi karatu sannan ya dawo cikin gari ba kada mutum ya fahimci wani yawa ko kamar irin aƙida da wasu suke faɗa sai ka sami wai al-mufasala shu'uriya daga al'ummarka sannan gyara ya samu masu ɗaukar wannan ilimi wanda suka ɗauko daga manhajin ikhwan musamman a masu ra'ayi irin na kafirta mutane a yi hijira in tafiri da hijira su koma bayan gari sannan suna zuwa suna kawo mutane hari a lokaci-lokaci wannan duk ba shi ake nufi ba kuma ba hanya bace da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ko Allah madaukaki kan ya yarda da ita amma dangane da annabawa saboda abinda ake kintsa su domin su zo su fuskance shi to komawa su gefe ya ne musu amfani ya zama cewa wahayi zai zo musu sai kuma su zo wa mutane da wannan wahayi din daga baya wannan shi ake nufi kawai ba'd al-waqti yana fi dan wani lokaci shi yasa zaka karanta shi ba'd al-waqti ala dharfiyati saboda zarfi ne ma'ana la budda li hadhihi ar-ruhi min khalwati wa uzlati shay'an min al-waqti shine ma'anan ba'd al-waqti وانقطاع عن شواغل الارض كما يزما cewa ya fita ya yanke daga wato shugulgula irin na kasa wa dajjat alhayat da rudani irin na wato rayuwa wa humumil hayat da damuwa irin ta rayuwa har yanzu wa humumin nas as-saghira allati tushghilu alhayat da kuma da abubuwa damuwa irin ta mutane wanda take wato shagaltar da rayuwa haka yake abun ku ko akwai bambanci babu wannan abin da an yi gaba to ba ne fi din da kuka ji ina karanta wannan babu alitafi ko ko fadakar da ni bayan ba ku da wa kana ikhtiyaruhu duka to ba ne fi wasu abubuwan dama shi ma ya dauko ne daga wasu littafai din zaka miwa daga baya ya fasa ya rubu da su to وهكذا دبر الله أكوانا كوشي ما بابا توسيني أغبا كرانت أبنك يقولونك اقرأ ما عندك باين نفس سيني باين نفس سيني نقطة تحول نقطة تحول sannan sai ne to nan duk babu wannan ne to ga shi nan a gaba cewa haka da dabbara Allah li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'idduhu li hamli al-amanati al-kubra nan haka yake auni yace haka nan Allah madaukaki ya kara wato manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yu'idduhu yana kinsa shi yana tsara shi لحمل الأمانة الكبرى دومن توكر وأن الأمانة ببا وتتألف شيء وتغيير وجه الأرض فهمني؟ يوه لتنزى فذكر كسا قما تنسى وتعديل خط التاريخ لكما تنزى آل تفير تاريخي قما تنسى دومن نزوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم تنكم تاريخي فيا تنزى قما تنسى كما يلي ممكن كان انتاء بايا al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin su da ake cewa larabawa wasu al'ummar da zaka je India ko ka je cikin Farisa Iran ce ko ka je Romawa can Europe da bayan su da makwabtan su ka tambayi akwai wata al'umma larabawa za su ce maka ba sani babu ba a san su ba ma kwata kwata wanda suke kusa da su sune kamar su Farisa din da Rum in an ce rum kamar da muka faɗa lokacin tafsiri ba ana nufin italiya ba a wancan lokaci ko da italiyan ne amma kuma wanda suka yi ihtikaki suka yi alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa an yi yaƙi tsakaninsu to ana nufin Byzantine wato daular Byzantine da headquarter take Sham a lokacin ita ce idan Rumawa a lokacin domin duk a ƙarƙashin kiristanci ne da Sham da kuma Misra a misra akwai babban gari tsoho ana ce masa alexandria wanda aka sa masa aka nasabta sunansa zuwa alexander the great to wannan garin shine da shi da eriyoyin sham sune headquarter da rumawa suka rike wannan bangaren ta hanyar in kuma aka ce rum a qur'ani nan ake nufi ina fatan mun fahimta yau ba italian ba to a lokacin nan su waɗannan sune kawai za su iya biya maka akwai wasu mutane sunansu larabawa amma kuma su ma ba masu muhimmanci bane a gosu ba su da muhimmanci inda za a ce musu waɗannan larabawan za su taso wata rana har za su yaƙi duniya za a yi zama su ake ji ba wasu ake bi ba farisawa da ruma ba za su yi ba sai su ƙarye taka don ba ko shirin yaƙi ba ta yi musu waɗanda suka fi ƙarfi dama ko da larabawan da ake bi yaman ne a lokacin nan za ka ce sarakunan da suke yaman su ake cin ƙarfinsu in aka ci ƙarfinsu to kuma sauran sai su bi su har ƙurayshawa a maka lokacin duk ba a san su shi yasa wannan abun wani zai ce kamar ko rashin ƙarfin ne yasa akwai wata hikima kamar da wasu malaman tarihi da sirra suke faɗi akwai hikima ta Allah maɗaukaki da ya sanya wurin nan ya zama haka domin yadda maka take har zuwa yau da madina wannan ɓangaren da ake ce ma hijaz tun daga lokacin da Allah maɗauki ya halitta wurin har zuwa yau ba a taɓa yi masa abin da al'ummomi suka sani da ake cewa mulkin mallaka din ba a ce an taɓa zuwa ko a ce turawan yamma sun zo sun zauna a wurin ya zama wurinsu daga baya suka ba wa 'yan wurin mulki kamar yadda mu nan muka samu kanmu ko yau to ba a taɓa yi wannan wurin maka ba taɓa shiga ƙarƙashin sulɗa ta wani kafiri wanda yake baya bauta wa Allah ta shiga ƙarƙashinsa ba tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu ya zama cewa wannan kafiran su suka zauna a gun su suka riƙe gun sai abin da suka dama a hannun musulmi yake ina fata mun fahimci wannan wannan kun ga hikima ce ta Allah yawa to a lokacin nan da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin wannan rayuwar ake to amma daga zuwan da wannan wahayi ne ya zo da shi da ilmantar da mutane ne da tarbiyyar gwarazan sahabbai da ya dora su akan hanyar da ya zo da ita bayan rasuwar da ya rayu shekara 23 kamar da zamu zo duk mu karanta shekara 23 yayi yana annabi yayi 13 a makka 10 a madina Allah madauki ya karbi ransa bayan tafiyarsa kafin ya tafi kafin ya rasu sallallahu alaihi wasallama da daular Farisa da Rum ba wanda aka ci da yaƙi an dai fara matsowa shi ne aka ji yaƙin Tabuk dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba an yaƙin ba haka ya dawo lokacin Rumawa ne suka fara tsana haka nan sai ya ji labarin suna kokarin su matso kusa shi ne ya tada jeshi Usama ibn Zaid ya tura shi domin ya je ya yaƙe su to mun san abin da ya faru Usama yana shirin fita sai aka kawo labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine ya dawo sai da ya sake samu lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar radiyallahu anhu ya sake tura Usama da wannan yakin kuma aka je aka ci nasara wannan shine karan farko ita takin farko abin da ke so in kai gare shi shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sami cin wata ƙasa an rusa ta dawo ƙarƙashin musulunci ba sai area da kasashen Larabawa ma'ana kabilun Larabawa kan an gama da su a lokacin nan duk Hijaz tana karkashin musulunci da Yaman duka to amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan manyan sahabban da suka fahimci wannan hanyar ta kuma suka fahimci wannan sakon da Allah madaukaki yake so a isar da shi ko ina su suka tashi suka zabura suka yi cigaba da wannan kira dama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiƙo ina jin mun karanta wannan ko mun yi magana ya aika wasiƙo zuwa ga sarakunan da suke eriyoyin sarakunan da Yaman a lokacin nan akwai sarki Alexandria akwai Muqaitus shugaban Kirista a lokacin nan akwai kuma Hakilus lokacin nan ana ce masa Herakl shi ma ya aika masa sako akwai kuma shi sarkin Farisa Kisra duk ya aika masa sako waɗancan duk suka karɓa suka karanta wasu ma suka aika masa kyauta shi kuma na Kisra ya yayyaga takaddar saboda rena Larabawa yaushe Balarabe har ya zama wani abu zai zo ya ce ya aiko mana wani addini wai mu bi sai yayyaga a lokacin nan ina ji har mun taɓa zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mazzaq Allahu mulkahu Allah ya kikkita mulkinsa ma'ana yadda yake ta takaddan nan Allah zai kikkita mulkinsa har ma yake cewa la Kisra ba'da al-yawm babu Kisra kuma bayan yau din nan kuma tun daga ranar nan har zuwa yau din nan wannan mulki na al'adar da can ta faru ta bai dawo ba yanzu ne suke kokarin dawo da shi Allah ya kyauta to kun ga yadda daga zuwan wannan addini da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi ya canza gaba daya ba yadda aka san shi ba da Rum da Farisa da ake jin su ne masu karfi sai suka dawo kuma su suke bin wani ba su ake bi ba kun ga tarihi ya canza to shine abin da malamin ke nufi سنان سيسي لابد يوه هكذا وتعديل خط التاريخ ودبر له هذه العزلة ألم الأوكي يتعالى مصا ونن كديتا قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ونن كديتا سيدي شكرا أكو أشكنتا شكرا أكو ما يزمى تكين متى ننسى ليت أكو وين إراء زونا الرمضان يازو يجي يتبوتا الأوكي بوتر حرما لم يسمون ستبتونا مئة نفي لبوتا bautar ta sallah ce ta musamman kokuwa suka ce bautar tuntuntunin da yake tunanin da yake akan kudurar Allah da ikon sa shi kansa bauta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dindin nassin bautar ya zo kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisin Aisha na bad'ul wahyi a cikin wato sahih al-bukhari yace qabla taklifihi bi risalati bi thalath sanawat yantaliqu fi hadhihi al-uzlati shahran min az-zaman zai zauna wata guda zamani wato wata guda a wannan kadaita din ma'arufin wujudin taliqa yana tunani akan wato haqiqanin halittar Allah madaukaki wanda yake yantacce wannan tsari ne larabci alwujud yana nufin halittar Allah at-taliqa wanda yake sake wato yana cikin yancin sa komai ya tunani akan sa a cikin halittar Allah wa yatadabbaru ma wara alwujud yana kuma tunani akan abin da ke bayan wannan halitta din من غيب مكنون نجيبي ديك بويه حتى يحين موعد التعامل حر لوكة معاملة مع هذا الغيب هذا ونن غيبي دين لوكة خيزو شين يحين حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله لوكة إن الله مدك فيه ذي بعد إذن أي ونن أبو يو شيني الله ذي بعد إذن shine sai ka samu unwani wato yace jibril yanzilu bil wahyi to anan yau zamu ci gaban mu je kan zuwan malaika jibril na farko da yazo suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahyi yace walamma takamala lahu 40 sanatan yayin da shekaru 40 suka fi kan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ra'sul kamal kuma rayuwa ta dan adam shekaru 40 din ita ce wato cikar kamala cikar dan adam shine ya kai 40 kamar da nassin alqur'ani Allah madauki ya mai wa balaga 40 sanatan yau wa qila wasu ma suka ce walaha tub'athu ar-rusul wasu malamai sun ce a shekara 40 din ne ake aiko da annabi duk annabawa ana mai da su annabawa ne a shekara 40 akwai wani dai istisna'i wato eto giya haka a wasu kan halin wasu in ana nufin annabci shine Allah ya magana da mutum ko ya faɗi magana da dole daga wahayi ya same ta wanda kuma shine dama annabi suna cewa to annabi Isa alaihi salatu wasalam an annabtar da shi ne tun yana al-mahdi wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla yau wato kace wannan hala ta istisna'iyya amma galibi annabawa a shekara 40 ake aiko su maza ga annabi Isa alaihi salatu wasalam yana hannun mahaifiyarsa a cikin mayafin da take rike da shi a lokacin yayin magana da kuma mutane suka saurare ta bada'at atharun nubuwati taluhu wa tatalamma'u lahu min wara'i afaqil hayati alamumin annabti suka fara bayyana gare shi shine taluhu tazharu wa tatalamma'u tana kalkali gare shi min wara'i afaqil hayati daga wato sansani na rayuwa afaq jam'u ufuq abinda mutum yake gani horizon shi ake cewa afaq yau wa tilka al-atharu hiya ru'ya wannan alamomin na annabi shine wato mafarki ru'ya rubuta ru'ya da larabci ku rika daliban ilimi su kula da wannan ana rubuta ru'ya ne da ra'un da hamza hamzar kuma akan wawu me yasa ake rubuta ta akan wawu faqa'idin imla'i zamu ga ra'un ce sai hamza amma kuma hamzar akan wawu ko dan me hamza ana sa ta akan wawu idza kana ma qablaha madmuman yau ay ru'ya aka fi ko ra'un din me me take me dammati to shi yasa wannan hamzar dole ta zama akan wawu yau sannan in ka tashi ka sa ya'u to alifun zaka sa mamduda ba ta'un marbuta ba in ka sa ta'un marbuta ya zama kana magana akan ru'ya ta ido ru'ya ta mafarki ita ce wannan da alif ake rubuta mamduda ba da ta'un marbuta ba yau sai ke cewa abinda alamun da suka fara zuwa masa na annabci shine mafarki fa kana la yara ru'ya sai ya zama cewa baya ganin wani mafarki illa ja'at mithla falqis subh sai fatin wannan mafarkin ya zo masa gaske idan misali ya kwanta a mafarki sai ga wani dattijo sun hadu ya ce kaza to wace gari ko sai ga dattijon nan shine ma'ana duk abin da gani a mafarkin to sai ya tahaqqaqa sai ya zo ya zama gaskiya ma'anar wannan ru'ya sadiqa din kenan alamar da ta fara zuwa masa kenan na wato annabi mithla falqis subh kamar wayewar gari mun san wayewar gari mun taba zama a rayuwar mutum a ce gari bai waye ba to yadda kan ga gari zai waye to haka nan mafarkin nan zai zo sai faran da aka ce kiyama ta tashi amma dai a rayuwar duniya to gari zai waye yace hatta mabat ala zalika sanatun sittatu ashhurin kai sittatu ashhur har sai da ya wuce ya zama cewa an samu wata shida a wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wata shida dillan da ya mafarki to haka zai ganshi da gaske ya bayyana gare shi mana duk wannan kafin annabi ya tabbata wa muddatun nubuwati 23 sana shekarun annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa ne shekaru 23 fa hadhihi ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wannan ko mafarkin da ya rike yi juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i 46 na annabci ma'ana da zaka kafa rayuwar annabci kashi 46 to wannan mafarki din da ya dauki kashi ɗaya a ciki wannan kuma dama ai ya zo mana a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutumin da ya ga yana yin mafarki kuma mafarkin yana zama gaskiya to ya samu wani juz'i daya daga cikin juz'i 46 na annabci karfe ta shi annabi yau ba haka ake yi ana nufin wani juz'i daya da daga shi aka fara shi ma ai kafin ya zama annabin aka fara masa wannan ko kaga kenan ashe wani wanda ba annabin ba shi zai fara yin wannan kafin ya zama annabi in ko ya zama annabi mala'ika ya zo masa kenan an zo masa da nafsi da qur'ani cewa da wahayi daga Allah madaukaki to shikenan annabci ya tabbata amma kafin wannan ko kai mafarki ya zama gaskiya to ba annabci bane amma kuma alama ce ta salihan bayi yawa salihan bayi suna yawan yi kuma su mafarki shi yasa irin mafarkin da za ka ga mutum ya mafarki shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tabbas mafarki ne na gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa duk wanda ya mafarki ya ganni a mafarkin to ni ya gani ba wani ba domin shaitan baya misaltuwa da ni yau da haka wanda ya mafarki sai wata nan yana kwanci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ne jaradin shi ne kar ka zo da safe ka ce mana ya baka wani zikiri ko ya baka wata addu'a ya ce ka riƙa yi kuma ka ɗauke ta ibada bayan a rayuwarsa bai gaya mana ita ba yau a nan ne maganar ba take tasowa amma wata ya ce maka ka tsaya akan wannan hanya wannan an same shi daga salihan bayi da yawa an ce salihan bayi ana nufin waliyan Allah ko waliyan Allah da gaske a cikin karamomin su wasu sun gani a bacci su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna nafil fili sai musu ka tabbata akan wannan hanyar kuma ya ce eh kuma ya tabbata akan wannan hanyar kaga ai ba sabon abu ya zo da shi ba ko wannan hanyar ya tabbata akan ta yawa ko yana wani zikiri ko yana wata ibada kusantar ubangiji duk wannan an samu abun salihan bayi dama matsalar ita ce wannan abun da yake tabbas ne gaskiya mu wasu da yawa daga mutane mutum bai karatu ba in yi ana sukan wannan abu sai ɗauka duk waɗancan abubuwa ƙarya ne a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar ahlus sunna akwai karamar waliyyai gaskiya ce amma wasu kuma sun yi amfani da wannan karamar waliyan sai su shigo da wani abu sabo da yanzu wanda zai ce maka ya sami wani abu Allah ne ya zo masa da kaza ko mala'ika jibrilu ya zo masa da wani abu a rubuce a rubutun nan kuma abun a ce ka karanta shi wani zikiri ne har a kawo a hakaito a ce wannan abun ma ya fi qur'ani to ka san tabbas wannan ba zai zama daga Allah ba ko ba haka bane to amma kwama talar mutum ne in mafarki ne in ma menene in ma rudani ne to ƙaryarsa ce yau duk abin da zai zo a cikin wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai fita daga cikin ta ba amma maganar alaka ko mutum yayi mafarki yaga abu ya zama gaskiya wannan tabbas ana yin sa in kuma mutum yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah mutum yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki wannan ba matsala ba na'am so ya yi mafarki? Na'am. Na'am. Kai wani takardar baka san da ba sai sani ne suna wuce? Allah fi. Ai, ta daɗe tsohuwa sai ai. Ta daɗe. Gaskiya ne. Akwai wasu mutane suka rubuta irin 'yan damfara-damfaran nan. Kowa sai ya rubuta ya dangana ce ya yi mafarki annabi ya ce masa kaza to ka san kana son karyar ka ta karbu sai ka yi ta haka da dan wani maiko sai aka ce wai mai gadin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya rubuto wai ya yi mafarki ya ga wata takarda an ce mata 6000 za su yi kaza za su yi kaza da haka kuma kai ma sai a ce maka wannan takardar ka yada ta in baka yada ba za ka mutu mu dai yanzu ba mu san wani mutum sunansa talim sunansa ko Muhammad talim ko wani ne waje ne mai gadin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ka je madina da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ziyara masu gadin nan yan sanda ne ba malan sala a cikin su yawa kuma ba wai mutum dai ba suna nan da yawa ko ina a cikin masallacin duk lokacin da za ka zuwa ka ziyara ka je kai sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka wuce da kafin lokacin da za a sami masu kula da wurin irin wannan wato kafin wannan daular Saudiya an sami ko kuma lokacin da kafin ta yi karfin da za ta kama wuraren Makka da Madina an sami 'yan damfara wani sai har saboda wurin ba tsaro an taɓa samun wani mutum da ya shiga sai ya tattalin abincinsa mai yawa a leda sai ya shiga da shi wurin ginin ba wai asalin in ka san yadda kake ganin sa hakan nan ba kawai haka yake ba gini ne a kulle katanga sai ba ta da ko window ba wanda zai iya shiga wannan wurin yau ba wani gini zaka je ka sai an bude maka sai ma ka ga kabarin ba sai dai ka ga ginin da yake kaburukan suke ciki shi ɗakin Aisha da abin da ke kusa da shi wanda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar a ciki ba wai daga an bude wannan inda kake tsayawa ziyarar kai wala da kaburukan a wajen ba ba haka yake ba tun zamanin tansa bai khalifofin baya duk sun yi dai abin sun sa shi da katanga an rufe kuma saman a rufe da gini mai karfi ba a wannan zamanin aka yi shi ba yadda ba wani wanda zai je shi ya buɗa ya zama ko da kaburin shi ballantana har a sami masu tunanin cewa a je a tone ko a yi wani abu ba masu mafarkin cewa za a je a tone a cire Abubakar da Umar daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba musulmi bane su a cire su masu wannan da'awar suna ne Allah ya kiyaye to wannan abun ba haka yake kamar araha kowa ya ganci to an yi zamanin da wani akwai katanga ta biyu ko ta uku daga ciki wani sai ya shiga ciki ya rika makalewa sai ya samu hannunsa ya wanke ilma hannun masu mai laushi sai sa masa turare a jiki sai mutane suna zuwa ziyara sai rika miƙo hannunsa ba a ganin jikin duk an yi wannan a tarihi kafin zuwan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab duk an yi wannan abu sai ya miƙo hannunsa mutum ya zo ziyara sai ya miƙa hannun sai ya gaisa sai ya tafi ya ce ya gaisa da annabi amma fa ba zai tafi sai ya jefa wani abu a cikin gurin na kuɗi yawa to wannan shi mutumin abin da ya kawo shi kenan ma'ana kuɗin na mutane sai ka jefa sadaka sai ku gaisa sai ka tafi kai ta kuka kana alhini kamar ka faɗi cewa yau ka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta mu fa jahilcin ta ya kai wannan yanayin da nake gaya muku duk kafin zuwan Muhammad bin Abdul Wahhab din da yazo har aka yi karantar da mutane aka raba su da wannan shirke-shirken da bidiyoyi har aka zo kuma aka kawo wurin tsaro Allah ma dace kyauta to irin wannan guntun abin din ne ba wannan ba wani mai gadin wuri da yazo ta wannan takarda ƙarya ne Allah ya kiyaye ina ne muke فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته لوكسن دا watan Ramadan yazo a shekara ta uku na wannan kebancewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bihira gogon hira insha Allah an yufiba min rahmatihi Allah madaukaki sai ya so ya kwararo rahmatsa ala ahli al-ardi ga mutanen da suke zaune a wannan kasa fa akramahu bin nubuwati sai ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci girmama shi da annabcin nan karramawa ne rahama ce ga al'umma ga wannan kasa ta mu da muke zaune a cikin ta shi yasa Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aikuka ba sai don ka zama rahama ga al'umma da halitta baki daya wa anzala ilayhi jibril bi ayatin min alquran huwa unzila ilayhi jibril aka saukar da jibril zuwa gare shi da wasu ayoyi na alquran anan ina ni kuna da wata hashiya kan kasa ko yace qala ibn hajar wa haka albayhaqi anna muddatu ru'ya kanat 6 ashhur ibn hajar ya fada a cikin fathu albari juz'i na 27 cewa bayhaqi muhammad bin husain ahmad bin husain abu bakr albayhaqi ya hakaitu anna muddatu ru'ya cewa tsawon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana mafarki din nan shine 6 ashhur wata 6 wa ala hadha فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده وهو ربيع الأول إن أكثى ذا الاستاف فرق النبتي تندق رؤيا تزام قتوى النبتي يا فالكي ننتندق وطن هاي هو رمضان الله صلى الله عليه وسلم أبا رمضان إن كالاستاف وطن شيدا أما تأين وطن شيدا نندي فالة مفركي ينغنن سجدكيا أما تأين شيني فرق النبتي تذاك أكيكي نن an fare yi masa wahayi tun daga watan Rabi'ul Awwal shine watan haihuwarsa mun fahimta yau wannan istinbat ne na wasu wabtida'u wahyin yaqabati sai kace kuma lokacin wahayin farke a fadake ba na bacci ba shi kuma shine Ramadan ma'ana kenan dai so yake ce malamai wasu suna ganin in an ce yau shi ne farkon annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka ce kawai Ramadan ba bazaka ce Rabi'ul Awwal bazaka ce in ana nufin wahayi na mafarki wanda zaka ganshi yazo ya zama gaskiya to tun Rabi'ul Awwal aka fara masa wannan sai wata 6 Rabi'ul Awwal adama shine wata na uku ko in aka yi wata 1 2 3 4 5 aka zo na 6 sai Ramadan yazo to wannan kuma saukar da wahayi na Al-Qur'ani wanda Jibril yazo da shi kuma a watan Ramadan sai zama cewa annabci ya fara daga Rabi'ul Awwal kuma amma dai na saukar da wahayi shine ya faru a Ramadan ala ayi halin wannan istihadat ne malami wa ba'da an-nazar wa ta'ammuli fi al-qara'in wa ad-dala'il yumkinu lana an nuhaddid dhalika al-yawm wannan malam mubarak furi a matsayin lokacin da ya rubuta wannan littafin bahasi yake yi ya kaddamar da shi kamar da na gaya mana a farkon abin din kamar wata musabaka da aka yi to ya kara wasu abubuwa na bincike duk wani abu da aka ambace shi da tarihi yayi kokari ya kulkule ya gano mana hakikanin ranar kuma har ya gano ta daga tarihi ko littafi irin na wannan watannin albashi ya sunan miladiya yawa to yayi kokari ya mai da shi haka shine ce wa ba'da an-nazari wa ta'ammul bayan dubi da tuntuntuni sosai fil qara'ini alamumi wa dalail da kuma dalilai yumkinu lana zai yu an nuaddida ذلك اليوم wato fito da wannan ranar kuru-kuru shine mu haddida mu tantance ta a gane ta kuru-kuru a bayyana bi annahu kana yawm al-ithnin cewa ran da aka fara annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shine ranar litinin li 21 madat min shahri ramadan 21 ga watan ramadan laylan da daddare wa yuwafiqu kuma wannan yayi daidai da 10 Agustus sanata 610 wannan ya daidai da ranar 10 ga watan August na shekara 610 a littafin miladiya shine ran da wahayi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi wannan littafin gurgurdan istihadin sa yace wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ta'awantan lokaci bidabbi a cikin tam wato ba tare da ƙari ko rangi ba shekarunsa a lokacin 40 sanatar kamariya shekaru 40 ne amma a littafin watan sama shine kamariya ba shamsiyya ba wannan namiji na jinya ba yau wa sittatu ashhurin shekaru 40 ne da wata 6 wa 12 yawman da kwana 12 wa zalika na'u 39 sana wannan kuma in ka ne da shi lissafin miladiya to shekara 39 ne na miladiya sana shamsiya wa 3 ashhurin wa 22 yawman da wata 3 da kwana 22 kuga yadda yake ya fada mana a kafa yadda ya kulkule yayi wannan lissafin shi abin da ya kai shi kamar da ya fada a can kafa yace malaman tarihi sun yi sabani mai girma akan yaushe ne farkon watan da Allah madaukaki ya girma ma annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da shi da kuma saukar da wahayi yace wasu malaman sun ce a watan Rabiul Awwal ne wasu kuma suka ce a Ramadan ne wasu kuma suka ce a watan Rajab har ya ishara zuwa ga aduba littafin Sheikh Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab Muktasar Sirah na taba biya mana ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafin Muktasar Sirah Muktasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya an buga shi ana raba mutane ana karantar da shi to amma akwai dan sa Abdullahi shi ma yana da Muktasar Sirah malamai suka ce ya fi na uban kyau yawa ya yi itimali sosai akan zadil ma'ad na ibn al-qayyim ya yi istisalar sa to shi malamin nan yake fada yace mun koma yace mun rajjaha cewa nabiyun ne wato watan ramadan ne a lokacin ne aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gani na zabin da naga yafi shine a wata mun zabi cewa watan ramadan ne Allah madaukaki ya maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma wahayi ya fara zuwa masa saboda me yace saboda Allah madaukaki ya fada a cikin alqur'ani shahrul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an yace wannan dalilin kenan yace kuma saboda fadin sa yace inna anzalnahu fi lailatul qadr kun ga an fadi cewa a ramadan ne kuma aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga ya nuna kenan lailatul qadr a ramadan yake mun fahimci wannan yawa sannan kuma sai yake cewa wa ma'lumun abu ne sananne cewa lailatul qadr a ramadan take kamar yadda an ambata وهي المرادة بقوله وما إتأكد في ذلك إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين سورة الدخان ولأن جواره صلى الله عليه وسلم بحراء كان في رمضان كم من سنتي وزوا ليك يزونا أتكنك وحراء فيما يكسن في أوات الرمضان كذا كنا لأن مكالمة بين ربيع الأول بني أمام في ربيع الأول an fara wahayin ba abin wato mafarki yana zama gaskiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa amma zuwan mala'ika jibrilu da wahayi to bai zo ba sai a ramadan mun ban jana yawa sannan sai yake cewa thumma ikhtalafa wa kana waqa'atu nuzul jibril fiha kama huwa ma'ruf yace zuwan jibril kuma kamar yadda aka sani thumma اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان وان ده suka ce a ramadan ne watan a ramadan ne wahayi ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka saba a wata rana ce a ramadan din wahayin ya zo kun ga abin da ba nasu ne aka fada shi kuru-kuru ba za ga malamai za su yi ijtihadi wani lokacin a dace wani lokacin kuma sai a ƙarshe a faɗi ra'ayin sai a ce wallahu a'lam yawa to anan ijtihadi yake faqila wasu suka ce huwa al-yawmus sabi' a ran 7 ga watan ramadan ne mala'ika jibril ya fara zuwa musu wasu kuma suka ce a'a 17 ne wasu kuma suka ce ran 18 duk dai ka duba wannan muktasar sirah na malam abdullahi bin muhammad bin abdullah wanda ya gabata da kuma littafin rahmatul alamin sai ce wa inna ma rajjahna annahu al-yawm al-hadi wal-ishrun yace shi a wurin sa ba a can sama ya faɗa mana cewa ran 21 ne ga watan Ramadan ba aka fara wahayi sai ce me yasa na faɗi wannan yace ma'a anna lam nara man qala bihi yace tare da cewa ban ga wani malamin da ya faɗi wannan magana ba ma'ana yana so ya ga maka shi ne ya fara faɗin wannan magana shi wannan malami ne wannan littafin a bayan sa babu wanda ya taba faɗa cewa 21 ga watan Ramadan a ranar ne mala'ika Jibril ya fara zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ku ga yadda shi ina sa ijtihadi ne inda ya samu shi yace ma'a anna lam nara man qala bihi li'anna ahla sirati dumun malaman sirah kulluhum dukkanin su aw aktharuhum qul mafi yawan su muttafiquna ala anna mab'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnayn sun tabbatar da cewa duk malaman sirah sun yi ittifaqi akan cewa farkon ran da mala'ika Jibril ya fara zuwa da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar litinin ne yawa tunda ko litinin ne wa yu'ayyiduhu ma rawahu a'immatul hadith abinda malaman hadisi suka rawaito yana karfafa wannan an abi qatadah daga abi qatadah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama su'ila an sawmi yawmil ithnain an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya azmin ra'ayin azmi ranar litinin da aka tambaye shi fa qala sai yace fihi wulittu ran litinin ranan ne aka haife ni wa fihi unzila alayya kuma a ran litinin ne aka yi min waye kun ga wannan dalili ne yawa sannan sai yake cewa wa fi lafzin awali lafzin zalika ko zaka yawmun wulittu fihi ay litinin ranan ne aka haife ni wa yawmun bu'istu aw unzila alayya fihi kuma ita ce ranar da aka mede ni annabi ko kuma aka fare min wahayi wannan kuduma sahih muslim za ka samu wannan hadisi da kuma bayani to sai yake cewa wa yawmal ithnain ranar litinin kuma fi ramadan a cikin watan ramadan fi tilka sanati a wannan shekarar da muka ambata la yuwafiqu illa al-yawmus sabi' ma'ana babu litinin guda hudu ce a cikin wannan watan ramadan din gaba ɗayansa da ranar 7 litinin ce da ranar 14 litinin ce da ranar 21 ita ma litinin ce da kuma ranar 28 ita ma litinin ce sai ce wa qaddallat riwayatu sahihatu riwayoyi ingantattu sun tabbatar da cewa ranar lailatul qadri la taqa'u illa fi witri lailatul qadri baya aukuwa sai a witri ko tunda ko baya aukuwa sai a witri fi wutr min layalin ashr al-awasir a kwanakin goman karshe to kaga tunda an ce goman karshe ran 7 ta fita ko 14 ma ta fita saura ne saura 21 da 28 to 28 ba wutri bace ko kunga 21 ita ce wutri to wai daga nan ya samu haka kaga kwalkwalewa يسيني سيكي سواء وتر الليالي العشر الأواخر من رمضان وأنها تنتقل فيما بين هذه الليالي كما كان سلوى شكرا تقوم ذوى ونن دلي تقوم ونن دلي فإذا قارنا بين قوله تعالى إن هرمك قطن تونن مك مقارنة فكان ونن لكم فإن ألا ملوكي لكي سواء إنا أنزلناه في ليلة القدر من سوكد ونن قرآن أجر ليلة القدر yace wa baina riwayati abi qatada ta kuma muka hada ta tare da wato wannan riwaya ta abu qatada cewa anna mab'athuhu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain cewa ranar da aka annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ranar litinin wa baina hisabit taqwim al-ilmi kuma muka hada tare da lissafin kwanaki din da aka samu na wannan lissafin ranaku fi wuqu'i yawm al-ithnain fi ramadan cewa ran litinin ta auku ne a cikin watan ramadan na wannan shekarar a waɗannan da muka ambata ta ayyana lana to ya tabbata gare mu anna lana anna mab'athuhu cewa aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin da aka yi masa kana fil yawmil hadi wal 20 min ramadana layla ya tabbata kenan cewa ran 21 da daddare a watan ramadan a lokacin ne aka saukar da وحي من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة الله ساكا مسأله اللي ونن قوكرين دي الله كما يسا حكئين أبنيك كما إذا غالبي إذا ما لمسكي إتهاد سكن فيه والله أعلم سننتي أرشينا تو ما إيطعي وأنكو درسي نقب إن شاء الله وسيم تاشكا حديث بدء الوحي وان عائشة تروي تولد من زوج صلى الله عليه وسلم لبيان يد وحي يفعل زوابا لو كسند وحي يزوم يفعل جي من يفعل لند ملائكة جبريل يفعل زوابا من زم صلى الله عليه وسلم من الوقع الله سبحانه وتعالى يثبت الدمو أكان حنير مائكي صلى الله عليه وسلم يقال من فهمتك يقوم أدور مؤكن دع أبن لذي كسنت الدمو زوابا ليشي صلى الله عليه وسلم kuma akan manhajinsa. Tayi wasu sun rubuto su tambayoyi inda malamin shi menene matsayin waɗanda Sayyidi Ali ya kashe a lokacin da sabani ya shiga tsakaninsu da Muawiya domin kaga an ce duk wanda annabi ya kashe da hannunsa dan aljanna ne, sannan shi kuma Ali duk wanda ya kashe da hannunsa da menene to da wato nake rubutun bai bayyana dai sosai ba. Oh to dan wuta ne, to ai wa ya faɗi wannan? Allah bai faɗa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa duk wanda sayyidina Ali ya kashe dan wuta bane. Yawwa, babu wannan magana. Kuma ai babban dalilin na mun sha wannan maganganun kun sha jin su ba, dai ba tsawa za a yi ta kuma wasu abubuwan ba, cewa Allah maɗaukaki da ya ƙaddara waɗannan abubuwa su faru tsakanin Ali da Muawiya radiyallahu anhuma wa amman kana ma'ahuma fi dhalika alwaqt min as-sahabati ajma'in. Shine ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani cewa duk mu'mini ne, don haka suka je ka nemi kafirin a wani wurin amma ba a cikin su. Nan kuma yake cewa shin annabta tana faruwa da zuwan mala'ika da wahayi, ko akwai wasu abubuwan misali annabi Isa Allah ya ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin, ina an bashi wannan ko? Ya cewa halata istithna'iyya, malamai sun ce zuwan mala'ika da wahayi shi ne dama annabci, to amma idan ai a cikin wannan magana da annabi Isa ya cewa inni atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, ko ba haka ba? Yaushe aka ba shi? Kuma yana karami lokacin ya faɗi wannan magana, kaga kenan a ce wa ja'alani nabiyyan ma nassance a lokacin, kuma yana shekara biyu ko uku. Don haka halata istithna'iyya, malamai sun ce galibin rayuwar annabawa da ake shekarun da ake mai da su annabawa shine shekara 40, amma dangane da wasu yakan saba kamar annabi Isa, shikenan ba rikici a ciki. Sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.